محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يو شاب يوغو تنشعبان شكرا تدبو إير إيري هدود أربعين دهود هجرية wanda ya dace da 5 ga watan 3 shekara ta 2023 miladiya. Muna darasi na 130 a cikin wannan littafi mai albarka Muktasar Zadul Ma'ad na Sheikh Ad-Da'wah Al-Islamiyyah Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala rahmatun wasi'a. Karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci mai albarka na Ihya'us Sunna a cikin birnin Kano kofar Nasarawa Najeriya. Idan ƴan uwa za su iya tunawa muna kan ainihin wato bayani dangane da abin da ya shafi shirin Annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da sulhu da kuma mu'amala akan ƴan aikin kafirai da aka turo su gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam da irin yanda ya fafata da su akan karya alƙawari da suka yi ta yi a littafi na shafi na 192 a can ƙasa ma ne ya ce walam ma salahakum ala raddi ar-rijali kana sallallahu alaihi wasallam la yamna'uhum an ya'khudhu man ata ilayhi minhum wa la yukrihuhu ala al-awdi ولا أمره به وكان إذا قتل منهم أو أخذ مالا وقد فصل عن يده ولما يلحق بهم لم ينكر عليه ذلك ولم يضمنه لهم لأنه ليس تحت قهره ولا أمره ولا أمره بذلك ولم يقتضي عقد الصلح الأمانة على النفوس والأموال إلا عمن هو تحت قهره كما ضمن لبني جزيمة ما أتلفه خالد وأنكره وتبرأ منه وأنه من تتمنى أكن شيء أبندا ما لأيكيني في شرير من زعل صلى الله عليه وسلم أكن صلح دمتعني صلح دسكي صلح الهديبية صلح الهديبية دشيدا wato Qurayshawan Makka sun tafi akan cewa duk wanda cikin musulmi yaje cikin kafirai inda wani zai fada cikin kafirai yace ya zama kafiri waliyazu billah to kada annabi yace sai sun dawo da shi baras dawo da shi ba amma kuma duk wanda a cikin su ya koma cikin musulmi yace ya musulunta to dole annabi ya bashi la yamna'uhum an ya'khudhu man ata ilayhi minhum a cikin su idan wani ya dawo cikin musulmi suka ce za su dauki kayan su kuma haka annabi ya yadda yace ba damuwa kuma annabi bai zai tilasta shi akan ya koma a cikin su ba da zai kuma umarce shi da haka ba shi dai zai zuba mai ido kyale shi Annabi sallallahu alaihi wasallama idan aka kashe wani a cikin kafirai ko aka karbi dukiyarsa ta riga ta rabu da hannunsa amma bai haɗu da ƴan uwansa kafirai ba to wannan baya yin inkari yin haka din kuma baya biya na dukiyar saboda ai baya karkashin karfinsa da mulkinsa kuma shi bai yi umarni a yi haka ba kuma damun sulhi da aka yi ba ana nufin aminci akan rayuka da dukiya ba sai inda wanda yake karkashin kulawarka kamar yadda an samu matsala Khalid ibn al-Walid yayi ya kashe wani annabi ya biya saboda yana karkashin sa ne kuma yayi inkari kuma ya barranta daga wannan saboda kamar saba alƙawari ne wannan ya wuce to amma yace walamma kana khalidun muta'awwilan wa kana ghazwuhum bi amrihi sallallahu alaihi wasallam daminahum bi nisfi diyatihim li ajli ta'wili wa shubhati wa ajrahum fi dhalika majra ahli alkitab alladhina usimu bi dhimmati la bil islam ولم يقتضي أحد السنه أن ينصرهم على من حاربهم ممن ليس في قبضته ففيه أن المؤاهدين إذا غزاهم من ليس تحت قهر الإمام وفي يده وإن كانوا من المسلمين أنه لا يجب على الإمام ردهم عنهم ولا ضمان ما أتلفوه خالد بن الوليد لو كشند كجيائي يكشي واندي يكشي ينال التاويلي ba da ka haka kawai ya kashe shi ba yana da uzuri kuma yakin da Khalid ibn al-Walid yaje ai da umarnin annabi yaje ba da ka yaje ba dan haka da aka samu matsala sai annabi ya biya su rabin diyar da aka saba ana biya saboda tawili da aka yi akan kisan da kuma shubha da yazo kuma annabi ya gudanar da hukuncin su ne kamar yadda ya gudanar akan ahlul kitab waɗanda an tsare musu jinin su saboda alƙawari ba wajen musulunci ba yanzu ahlul kitabi wanda aka yi alƙawari da su ba za a taba su ba to za a tsare musu jinin su dan alƙawari ba dan musulunci ba tunda ba musulmi bane shine yace usimu bizimmati la bil islam kuma yace sulhin da suka yi a wannan lokaci ba yana nufin cewa annabi zai taimake su akan wanda ya yake su bane musamman wanda ba karkashin ikon sa yake ba idan wanda yake karkashin ikon sa ne yayi musu kuskure to annabi zai dau mataki akai amma wanda ba a karkashin ikon sa yake ba yaje ya musu ba daidai ba ko da sun yi alƙawarin zaman lafiya to baya kan annabi nauyi akan sa a dole ya je taimake su akan wannan ko ya biya diya sannan kafiran amana da aka yi alƙawari da su idan wani ya je ya yaƙe su wanda baya ƙarƙashin imam na musulmi ko kuma baya hannunsa to shi ma wannan ba haƙƙi ba ne na shugaban ya biya abin da aka rasa amma idan ya ce wa in kanu minal muslimina annahu la yajibu alal imami raddihum anhu haka idan ma cikin musulmi ne a wannan sulhun da aka yi to ba wajibi ne bane ga imam din ya juyar da su gare su ko kuma ya biya abinda suka halakar wannan dai yana da alaka da abin da ya gabata to malam yace akwai hukunce-hukunce da zamu dauka a cikin wannan kissa mai tsawo da aka kawo wa ukhida al-ahkam al-muta'alliqa bil harbi wal masalih was siyasat من هذه هو أخذ الأحكام المتعلقة بالحرب والمصالح والسياسات من هذه أولى من الآراء وعلى هذا فإذا كان بين بعض ملوك المسلمين وبعض أهل الذمة أهل جاز الملك لملك آخر لا أحد بينه وبينهم أن يغزوهم كما أفتى به شيخ الإسلام في نصارى ملطية مستدلا بقصة أبي بصير yace a ɗauki hukunce-hukuncen yaƙi da sulhu da siyasa daga shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi ya fi dacewa a ɗauka a cikin wata shiriyar ko wani zancen ko wani ra'ayi abinda Ibn al-Qayyim yake nufi a nan ashe manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a rayuwarsa ya tattauna akan matsaloli da suka shafi yaƙi tsakanin al'umma to musulmi ya kamata su karanta kissa da sirar annabi sallallahu alaihi wa sallama su dauki hikimomi da shari'o'i da bayanai na dokoki da suka shafi yaƙi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zartar ko abin da ya shafi sulhu da zaman lafiya ko abin da ya shafi harkoki na siyasa, idan an ce siyasa daga sasa ya susu siyasatan, shugabanci ake nufi, yin shugabanci a cikin mutane. A shari'ar annabi ya kamata a ɗauka ba a cikin ra'ayin wasu ba. Me yasa musulmi suka koma baya a yau? Saboda ba su irga shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin abin da ya kamata su dogara da shi a cikin al'amuransu na yaƙi ko sulhun zaman lafiya da mutane abokanan zama ko kuma akan siyasa ba. Bal ma yanzu ƙoƙarin da ake yi ɗan siyasa da ƙarfi da yaji sai sun kori masu addini a ciki, suna ta nuna cewa mai addini ba shi da baki kar ya sa baki a cikin harkar siyasa. To kaji dai abin da yake a rubuce, wa akhdhul ahkamil muta'alliqati bil harbi wal masalihi was siyasati min hadihi, daga shirin manzon Allah aula min al ara, shi yafi dacewa da kaje ka dauko ra'ayin America ko Ingila ko ra'ayin Turawa ko wasu Yahudawa. Babu wani addinin da ya zo da tsari na shugabanci na kwarai irin addinin Musulunci. Shi yasa duk lokacin da aka ɗauki tsari na gudanarwa da shugabanci a cikin wani addini ko wani ra'ayi ba Musulunci ba, sai an ga ba daidai ba. Kuma haka ake ta rayuwa ɗin, ana ganin ba daidai ba saboda mutane sun ƙauracewa addini. Kamar yadda wasu daga cikin mutane suke kyamatar a masu addini in sun shiga cikin al'amarin siyasa ko suna neman shugabanci, ai dole mutumin kirki shi ya kamata ya shiga ya gyara barnar da ake yi, ba wai ya koma gefe yana zagin su ko yana bata su ko yana aibanta su ba. Sai ya shiga ababin larura, ababin larura, saboda ba dokar Allah ake ba, ba shari'ar Allah ake ba. Sai ya ga wace irin gudunmuwa zai bayar, mutanensa kuma su taimake shi don a samu gyara a cikin al'umma. Idan shugaba ya zama salihi, in ya zama na ƙwarai, to lalle wannan shi ne ribar al'ummar musulmi a cikin shugabancinsa. Idan kuma shugaba ya zama fajiri, ya zama fasiki, ya zama ladini, in an ce ladini ba ruwana da addini shi ne ladini, to wannan zai azabtar da mutane kuma za a sha wahala. Musulmi ya kamata su gane wannan a duk lokacin da wani abu irin wannan ya kama, to su rinka sani ina ne gidansu kuma ina ne me ribar ka addininka, don babban riba shi ne abin da za ka samu addininka. Allah ya datar da mu. Daka ina kira da samari matasa, duk wani yaro da ya tashi mai addini mai tsoron Allah wayayye, to ya je ya shiga siyasa ba dan komai ba, a dama da shi mu samu mutanen kirki da yawa a cikinsu. Amma maganan mu zauna fa a gefe muna ta wa'azi a masallaci sai an zo yi mu tarabba mu bane, wallahi ba inda za mu ci. Yawwa, dole ne a samu wakilci a ko'ina, mu samu wakilai a cikin 'yan kasuwa, mu samu wakilai cikin manoma, mu samu wakilai a cikin ma'aikatan federal government, mu samu wakilai cikin sojoji da 'yan sanda, immigration, custom, duka mu samu wakilci. Sannan a cikin 'yan siyasa ma mu samu wakilci, wanda zai iya yi, wanda ya ga zai iya, sai a taimake shi da shawara ya je ya rage a cikin barnar da ake guda 100 ko 20 ya rago ya yi kokari, sauran ya je ya raka da yasu ya fare. Amma maganar samari matasa, ku zauna kun iya zuwa ku je ku nemo kudi a kasuwa ko ku je gona ko ku je kaza, kuna gani ana gudanar da tsarin shugabanci, sai dai ku bar a shararen cikin ku su za su shiga kuma su fito ku yi ta zagin su, to ku me amfanin ku? Na'am, an san larura ce tunda ba hukuncin Allah yake ba, daman duk magana da muke ababin larura ne, ababin larura. Illa mai kun iblun fami'iza, idan ba a samu raƙumi ba aka samu ɗan akuya sai a maleji da shi. amma wallahi kuka ja da bayan musamman yadda lamarin siyasar da sannan yanzu ta canja kun ga yanda kafirai suka tinkaro ku to wallahi ana zuwa aje a da sun dandana sun gani sun gode karfin su duk da mun murkushe su da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala amma nan gaba za su sake sabon shiri ne sai sun wawuro wasu a cikin ku sai sun samu wakilan su da masu goyon bayan su a cikin ku in kuka yi wasa a cikin ku musulmi sai sun fito sai sun samu wakilan da za su zo su taimake su kuma su murkushe ku su kwace shugabancin kasa in ku suka riga suka danki shugabancin kasan nan to ku da karban shugabanci a kasan nan sai abinda Allah ya yi dan haka wallahi musulmi wannan zaben da aka yi ya gabata ku dauda da shi ku dauda da shi ku dauda da shi Allabibu bil isharati yafhamu mai hankali da ishara yake ganewa kuma ku kara aure ku kara haihuwa ina fadan wannan na maimaita kun ga auren ai fanfanin mata da yawa da yaya ko to da kana da mata guda daya ba za ka kara ba waye ba tanaka huta nasalu saboda tunda dai yanzu mulkin da yawa ake karban sa ko masu yawa su za su karba alhamdulillah ka kwatanta mai mata daya da kare daya da alade daya ko da kare biyu da alade biyu ko karnuka 20 da da uku hudu da wanda yake da mata hudu da yaya 47 kai ka kwatanta kuma ga mu nan lafiyayyu alhamdulillah zamu ci zamu sha zamu je kasuwa zamu je aiki so kula samari da ku nake ku farga ku tashi kuma duk inda mutumin kirki yake ku taimake shi wallahi kar ku zo ku yi da na sani ina shaida muku samari kar ku zauna a gida ku fito a fafata da ku dan ku yaye musulunci bakin cikin da yake ciki in ba haka ba wallahi arnan kasan nan sai sun murkushe ku murus kuma da sunan demokradiya Najeriya dai inda za a yi mulki sai sun yi demokradiyyar nan to gwandama ku fita ku je a fafata da ku ne abin tausayi ku ne masu kananan shekaru za ku kara shekara 30 40 50 80 100 nan gaba ku ne abin tausayi ku ne kuke da kanne za ku yi aure za ku yi jami'a za ku yi kaza za ku yi kaza ku shirya ku kimtsa kasa ta mu ce ba wani wanda ya isa zai fita da mu azo ana zagin mu ana gaya mana bakakken maganganu kafiri ya fito fili da bidiyo yana dauka yana cusa mana bakakken maganganu muna da masu arziki muna da yan boko muna da likitoci muna da injiniyoyi muna da amma an yi shiru an zuba musu ido dan haka ku kimtsa al'amura sun canja amma shawara ce nake ba mu dan kar mu zo mu yi da na sani to annabi ya ce ku dauki siyasa da misalin sulhun zaman lafiya da ma hatta strategiya ta yaki duka ku dauka daga cikin koyarwa annabi akwai wanda bai sani bai je makaranta ya tambayi malami Allah gane da mu malai ce saboda haka hada fa idza kana baina ba'd mulukil muslimin idan aka samu to tsakanin wasu daga cikin masu mulki na musulmai da kuma ahlul zimma ahad alƙawari tsakanin masu mulki musulmi da kuma kafiran alƙawari to kenan kaga sai su koma mai annabi yayi ko mai manzon Allah ya koyar a ciki za su koma sunna kuna da blueprint na abin da annabi jaza limalikin akhir la ahada bainahu wa bainahum an yabzuhum anan abin da ibn qayyim yake cewa idan aka samu masu mulki cikin sarakunan musulmi guda biyu ko uku sai kafirai suka yi sulhi da wani guda daya a cikin su na zaman lafiya to idan wani dalili ya kama su waɗancan kafiran suka tsokali wancan sarkin ko suka taɓa musulunci a ƙasar wancan sarkin ya halatta ga shi wannan sarki da ba su yi alƙawari da shi ba ya yaƙe su kamar yadda Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya bada fatawa akan nasara maltiya, ya kafa hujja da kissar Abi Basir, kamar yadda ya gabata a cikin sulhul Hudaybiyyah mun karanta. Abinda Ibn Taymiyyah yake cewa a nan, dole a kiyaye alkawari tsakanin musulmi da kafirai na alkawari, wannan dole ne. To idan aka samu sarakuna ɗaya, biyu, uku, hudu, kafiran wata ƙasa ko wani gari ko wani shiya suka yi zaman sulhu da alkawari da wani daga cikin sarakuna musulmi, to kuma sai wani dalili yasa suka tsokali wani wanda ba su yi sulhun da shi ba, ko wani abu ya faru na rashin jituwa, to wannan sarki ɗayan wanda shi ba a yi sulhun da shi ba, to idan ya yaƙi kafiran bai yi laifi ba, saboda ai ba da shi aka yi sulhun ba. Kenan wannan yana nuna cewa yin sulhun ba yana nufin da duk sarakunan musulmi aka yi ko ga duk al'umma musulmi aka yi ba, wannan ma ka'ida ce, doka ce, ya kamata musulmi su kiyaye. وكذلك صالح أهل خيبر لما ظهر عليهم على أن يجليهم منها ولهم ما حملت ركابهم ولسوء السلسلة الصفراء والبيضاء والسلاح وشرط ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم فغيبوا مسكن فيه مال لحي لحيي ابن أخطب احتمله معه حين أجليت النظير فسأل عم حيي عنه فقال أذهبته النفقات والحروب فقال الأحد قريب والمال أكثر من ذلك فدفعه إلى الزبير فمسحه بعذاب فقال رأيت حييا يطوف في خربة ها هنا ووجدوه فيها فقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابني أبي الحقيق أحدهما زوج صفية بنت هيي وسبى نساءهم وذراريهم وقسم أموالهم بالنكس وأراد أن يجليهم فقالوا دعنا أن نكون فيها مصلحها فنحن أعلم بها ولم يكن له ولا لأصحابه غلمان يكفونهم فدفعها إليهم على الشطر من كل ما يخرج منها من ثمر وزرع ولهم الشطر وعلى أن يقرهم فيها ما شاء ولم يؤمهم بالقتل كما أما قريظة بالاشتراك أولئك في نقد الأحد وأما هؤلاء فالذين علموا بالمسك وغيبوه وشرطوا له ألا أنه إن ظهر فلا ذمة لهم قتلهم بشرطهم ولم يؤم أهل خيبر فإنه من المعلوم أن جميعهم لم يعلموا بالمسك وهذا نظير الذمي والمعاهد إذا نقض ولم يمالئه عليه غيره. طيب نعم أبونا ابن القيم رحمه الله تعالى كان في شين من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا يسوله دا يهودا وان خيبر شكرا تبقي لو كتن ديجي يا كن خيبر يهودا واسني كرفي أخيبر sun kafa gidajensu da gonakinsu da kasuwanninsu, sun ci sun sha sun hayayyafa. Khaibar wuri ne mai ruwa, wuri ne da ake noma, wuri ne da yana da sanyi sama da Madina, yana da kyau kwarai da gaske. Zala ya same su a shekara ta bakwai da ya je yaƙi, ya ci nasara a kansu, da ya samu ƙarfi walamma zahar alaihim, ya zama ya yi sama da su, ya rinjaye su, to sai ce da su duk ku haɗa kayanku gaba ɗaya ku bar garin nan. Wannan shine hukuncin bayahude lokacin da musulmi yayi nasara akan sa kuma yake jin tsoron barazanar sa ba zai zauna a wurin da yake na musulmi ba sai dai da shar'i da doka manzo Allah ya ce ku fita daga wannan gari na Khaibar amma na ba ku dama kowa ya loda iya abin da raƙumin sa zai dauka na kaya amma ba za ka ƙara komai ba bayan raƙumi ɗaya sai ka zaba cikin tarin kayanka ka ta jibga raƙumin ka kaya in ya ɗebe kayan gidanka duka alhamdulillah in bai ɗebe ba sai ka tafi ka bashi wannan shine hukuncin musulunci akan ka mallan ka duba lokacin da addinin musulunci yake da power amma yau ka duba yadda yahudawa nan suke yaga musulunci da musulmai walahum ma hamalat rikabuhum kudi kuma da makami duk su tafi su bashi saboda in sun tafi da su ai za su iya yin amfani daga waje su dawo su yaƙe shi makami kar wanda ya ɗauki kibiya ko takobi haka kudi kar wanda ya ɗauka duk ku ajiye su ku fita kuma annabi ya shar'anta musu kar su ɓoye komai komi kada a nemi wani abu ba a samu ba cikin kayayyakin su ko dukiyarsu ko su tona rami su ɓoye su ce wata ran za su dawo ko su turo aiki a ɗauka musu bai yadda ba wa sharata Allah yaktumu wa la yughayyibu shay'an kuma in har ya same su sun ɓoye wani abu na dukiya fala dhimmata lahum to ba su da alƙawari an magana alƙawari babu ba su da wata alfarma wallahi malam mutanen nan sai suka samu wani abu mazubi mask ake ce da shi akwai dukiya a ciki na Huyay ibn Akhtab babban bayahudan garin kenan shugaba kuɗi dukiya a ciki sai suka ɓoye daman ashe lokacin da aka kori Banu Nadir daga Madina to shi ya ɗauki wannan mask ɗin ya fito da shi baffan Huyay sai tambaya yaya ina dukiyar nan ina mask sai suka ce ina ai wannan babu suka ce ci da kashe kuɗi da yaƙuƙuka da muka yi ta yi ciye-ciye da biyan buƙatun iyalanmu da nauyin rayuwa a zahabatku an na faƙatu wal'uru a wannan kuɗi ai ya ƙare tun yaushe wannan mask ba komai babu shi kuma fa akwai shi da dukiyar sun ɓoye ne sai ce a yau ai al'ahadu garib wal malu aksar min zalik ai ɗan tsakanin lokacin da kuka taho da shi da wannan dukiya ai lokacin tsawonsa bai kai a ce an ƙarar da wannan kuɗi ba sannan kuma dukiyar tana da yawa ta fi ƙarfin a cinye ta a yanzu ko fitar da kuɗi kawai sai ya miƙa shi zuwa ga Az-Zubair shi kuma ya masa hukunci mai riwaya ya ce na ga Huyay yana kewayawa a wani kango a nan aka je aka same shi wajen dufiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam a wannan lokaci ya kashe ƴaƴan Abil Huqayq wani bai yahudi ne ɗaya daga cikinsu shi ne mijin Safiya bintu Huyay Safiya bintu Huyay mata annabi ɗin nan dai yanzu ana za mu ga tarihin ya aka ci zama mata nan kenan a wannan yaƙi na Khaibar wannan duk a shekara ta bakwai ne daman da aka zo yakin sai suka fito sabon aure ne yarinya ce shi ma nan matashi ne to sai ya mutu a wannan yakin saura matarsa ita ce Safiya bintu Huyay Huyay ibnu Akhtab din wani babban bayahude ne shugaba a Madina daka an kashe mijin yarsa saura yarsa ita kuma aka kame ta aka riba ce yaran su da matan su shine wasaba ne sa hun wadarari kuma aka rarraba dukiyar su kamar yadda aka saba ana rabawa idan an je yaki kuma annabi ya ce to zan kore ku wa arada an yujliyahum to sai suka ce kai ya rasulullah ya muhammad da ana na kunu fiha nuslihuha ka kyale mu kai mana alfarma za mu zauna a wannan gari na Khaibar za mu gyara garin za mu gyara muku gonakin fa nahnu a'lamu biha mu mun fi ku sanin Khaibar idan ka kore mu muka fita da kai da sahabbanka ba ku san Khaibar ba ku bar mu mu zauna a garin yanzu sun fara neman sulhu kenan ولم يكن له ولا لأصحابه غلمان يكفونهم فدفعها إليهم ألو كتن من ذن الله بيد الشي لشي لصحبانسا ولم يكن له باشي لشي كو صحبانسا باس ديارا متى سادة ذا أبس الزوس ذونا خيبر سجار بونكين خيبر ندبيني لأرزكين دي تيكي تيكي سبو دمتانيني من وما سنا نوما annabi ya duba yaga babu wanda zai kula da shi sai yace zai kula da Khaibar din fa da fahilin sai yace to kuje ku riƙe Khaibar din amma da sharadin ala shatri min kulli ma yakhruju minha min samarin wa zar'in wa lahum ash-shatru duk abinda aka samu ya fito daga wannan gari na shuka na amfani da dabino da duk abinda aka shuka na amfanin gona to in karshen shekara ta zo a kaka'a za mu raba gida biyu za ku dau rabi ladan aikin da kuka yi na gyaran gonakin garin Khaibar musulmi kuma suna da rabi su kuma saboda me nasu ne garin wannan shine ake ce da shi a fiqhu al-musaqa ku yi yarjejeniya kana da gona ta dabino gonar abarba gonar ayaba gonar gwanda gonar gwaiba ka shuka suna nan wani ya zo ka ce da shi ya ci gaba da ban ruwa da ba su taki da tsintsinke ganye da ya musu kilili komai shi zai yi amma in shekara ta zo ƙarshe za ku raba amfani gida biyu shi ya dau rabi kai ka dau rabi wannan shine ake ce da shi al-musaqa a ilimi na fiqh ya halatta idan wani yana da gona babba ta ayaba da gwaiba da su gwanda wanda ba mu fiye yi ba nan amma arziki ne sosai da mangoro irin dajukan nan da ake barin su a banza da in aka samu irin mangoro mai kyau irin gwaiba mai kyau gwaiba duk duniya ba inda ba a cin gwaiba har arna yana cin gwaiba gwanda ko ina a duk duniya gwanda wato dan itace ne da ya samu karbuwa idan ma muna ka tara a nan ta yawa za mu iya exporting na samu fitar da shi waje ayaba ba inda ba a cin ayaba a duniya gwaiba gwanda ayaba mangoro ma duk duniya ba inda ba amfani da shi yanzu mutum zai iya zuwa ya samu daji kurin wannan wani irin noma ne da ba mu fiye yin sa ba ka nemo speci iri mai kyau ka shushuka ka yi wayarin din gonar gaba daya ko da famfo na zamani ko ka tottona kawai taki za a rinka sa masa ana ba shi ruwa sai gyara da za a yi sai dan magani da za a rinka mai da allura da ake bishiyoyi daga arzikin da zaka rinka diba treloli ne zasu tsaya ana loda musu mangoro lafiyayye ana tafiya da shi Saudiya ana kai shi Misra ana kai shi Ghana ana kai shi Kamaru ka samu kuɗi kuma zaka dauki mutane aiki sama da mutum 1000 a gona ka samu wurin shakatawa kullun kana cikin itatuwa ba saban Allah kana taimakon mutane kuma wurin shakatawa idan lokacin ayaba yayi ka bata ruwa ka bata ruwa a zo ai ta yanka trailer trailer kai arziki ka dauki aiki ƴaƴanka tattaba kunnan ka sun samu abun rayuwa business na halal baka da damuwa akai haka gwanda duba irin gwanda waye baya son gwanda duba yadda gwanda muke sayanta da tsada ga azumi duba kaza to irin waɗannan abun bakin ciki wallahi sai ka tarar da irin waɗannan gonakin a kudu a kudu mu abinda muka fi ƙwarewa kankana ita ma dan bata da wahala ne zuwa ake samu gona mai dan yashi yashi a watsa mata ina yin wannan saboda matasa ko da Allah zai sa wani ya dan dauki ya dauki fikira din tunanin za a samu arziki akai a gwada idan kai wannan gonan kullum a can zaka yi ne in ka ga ka fita kai umra zaka je ko hajji ka huta da zaman gari da damuwa da matsaloli da ife-ife da kada-kada da wake-wake da mai duk ka huta da shi kullum kana gona kai ibada ka kai masallaci a gonan ku ta jami'i da masu aiki shikenan rayuwa ta yi kyau to idan kai wannan sai wata rana ka gagara controlling gonan da iya taken kiya din gonan wajen bata ruwa da sa mata taki da waye sai ka ce bari ka samu wani da yake da dama ya zo ya kula da wannan gonar ita bata ruwa yana gyara ta amma za ku hadu a ƙarshen shekara lokacin da amfani yayi sai ku raba gida biyu ya dau rabi ka dau rabi kai komai ba kai ba kawai gonar ka ce shuka ka ce shi kuma ba gonarsa bane ba shukarsa bane wannan yana nuna mana musulunci ya yarda da harkar business na kasuwanci taimake ni in taimake ka wannan shi ne ake ce da shi musaqa kuma yarjejeniyar ana iya yi ko dai ka ce zan baka 1 bisa 3 zan dauki 2 bisa 3 in yace ya yarda shikenan akwai ijara ijara shine kodago shi kuma kawai ma'aikaci ne zaka dauke shi ka ce ka gyara min gonan nan wata kaza zan baka 1700 to shi ba ruwansa da amfanin ka bayan an zo girbewa akwai tsarin mudaraba shi kuma na kudi ne qirada kenan kana da kudi a ƙasa amma baka da basirar juya kudi kana da hanyar kudi amma baka da hanyar juya su ka san su kudi juya su basira ne juya su ilimi ne juya kudi ƙwarewa ne wanda ya samu kudi bai san yadda zai juya su ba nan da ne yake halakar da su amma dan kasuwa in ya samu kudi a hannunsa to yana iya mai da miliyan 50 ta dama miliyan 150 a cikin shekara ɗaya shekara biyu to wannan shine hanyar samun arziki juya kudi to shi ma akwai solution da musulunci ya bayar duk wanda ya tara kudi ko wani ya bashi kudi ko ya gaji kudi ko ya samu hanyar kudi ko ya yi aikin gwamnati ko ya yi kwangila ya samu kudi ba yanda zai da kudin to ana wani mudaraba tsari ne na kasuwanci a tsakanin mutum biyu da mai kudi da kuma talakan da bai da kudi amma akwai basirar juya kudi sai ka ce ga kudi na miliyan 50 dauki ka je kai ta murza kudin nan kana juya suka shiga kasuwa saro kaya je ka dawo duk shekara za mu zo mu yi lissafi za mu raba kudi kashi uku ribar in dau kashi biyu ne mai kudi kai ka dau kashi daya in ka ci hawa wurin yadda ba sai dai mu raba daidai wa daidai a riba sai ka ce ka yadda to idan ya je juya wannan miliyan 50 din ta zama miliyan 100 to wannan miliyan 50 din da ta hau sama a ƙarshen shekara za a raba ta miliyan 25.5 bayan an cire kudin shago bayan an cire kaza kaga ya amfana ka amfana wannan al'umma mai amana kenan ashe wanda bai da komai ma in yana da amana yana da gaskiya zai iya karban kuɗi in ya iya kasuwa in ya iya dan wanda bai iya ba zuwa zai je siyo abin asara a juya a samu kuɗi amfana duka wannan yana nuna mana musulunci akwai taimakekeniya tsakanin mu da juna to mu dawo kan karatun mu yanzu manzon Allah ya karbi kasar Khaibar ta zama ta musulmi nasa amma kuma ba shi da daman da zai iya juya arzikin da ke cikin Khaibar gonakin dabino din ya juya gonakin yayi musu ya shuka yayi bayi ya sa musu taki ya kula da su shi yana Madina kuma Khaibar ba a cikin Madina bane dan haka dole ya buƙaci ya yadda da sharadin da Yahuda suka ba shi cewa ka bar mu mu zauna a garin mu noma gonakin naku ne ba namu ba amma in shekara ta zo kana da rabin amfani muna da rabin amfani da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya yadda ya amince shine ya tura wani cikin sabbin su kamar yadda ya zo a cikin wata wannan Huzaifa ne ko ko Abdullahi bin Rawaha yace yaje ya masa hars ya kintato masa ya auna masa ya ga wannan gonakin na Khaibar za a samu buhunan dabino guda dubu nawa misali saboda a san abinda za a cire zakka abu na biyu me yasa annabi ya tura a estimator su yi estimating saboda ba a da aminci da Yahudawa idan dabinin ya nuna kafin ya bushe za su iya zuwa su cinye shi tas da haka gwanda annabi ya gaya musu to ga gonakinmu nan kuma mu a tsammanin mu za a samu buhun dabino dubu a daidai watan kaza in muka zo muka samu ƙasa da haka akwai damuwa shine hikimar ya musu me kantagarki ne saboda lokacin da kake da mu'amala da wani wanda kake ga yana da rashin gaskiya in ka danka masa kuɗi za a yi wata harka sai ka ce to ga kuɗi na baka kuma ina fa tsammanin kaza zai dawo saboda ni ma ina da ilimin abin to ko da zai ci to zai bi hankali to wannan shine abin da manzo Allah ya musu yace ya yadda fadafa'aha ilaihim ala shatr min kulli ma yakhruju min ha min samarin wa zar'in wa lahum ash-shatr wa ala an yuqirrahum fiha ma sha'a kuma annabi ya yadda cewa zai bar su su zauna a wannan gari na Khaibar iya lokacin da ya ga dama bai gama su da kissa ba gaba ɗaya walam ya ummuhum bil qatl kamar yadda ya game banu quraiza da kisa saboda su sun yi tarayya sun hada baki wajen yaƙar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma warware alƙawari to anan gurin ina so gane wani abu da annabi ya ce ku ci gaba da zama a garin Khaibar zuwa lokacin da Allah ya so kenan kaga dole wata rana za su tashi kenan ba garin su bane ina fata ana fahimta yawa to wannan ya halatta ka ajiye wani a wani wuri naka ka ce je ka zauna zuwa lokacin da Allah ya so zai iya zama kuma koyaushe kaga dama to Allah ya so ya tashi kenan sai ka tashe shi ko kuma ƴaƴanka su tashe shi shi dai annabi bai tashe su ba sayyidina Umar da yazo sai ya ce to lokaci yayi Allah ya so yanzu ni kuma zan tashe ku za ku ji me ya faru abinda yasa ya kore su alƙawari suka saba suke rashin kirki jama'a wannan Yahudawan fa da kuke ji suna murza duniya a yau su ne fa a wancan lokacin yanda suke ƙarƙashin musulunci amma yanzu ba Yahudi yana da ƙarfin da ba a magana me yasa suka samu ƙarfi akan musulmi saboda musulmi sun bar addininsu musulmi ya waye gari shine gaba gaba wajen zina ba dole kafiri ya karya ka ba musulmi ya waye gari shine gaba gaba wajen cin haram musulmi ya waye gari gaba gaba wajen neman mata musulmi ya waye gari gaba gaba wajen zalunci a mulki satar kudin gwamnati musulmi ya waye gari baya tausayin dan uwansa baya hada kai da dan uwansa suna kallon abin da kuke yi, ba dole su rena ku ba, ba dole su zazzage ku ba, ba dole su ci mutuncin ku ba, saboda kuma ba ku tausayin na ƙasa da ku, kuma ba ku sa addini shine a gaba. Musulmi yawo ba musulmi yawo ai gari yana ganin ya rata yawo kansa sunan musulunci, ya rayu a tsarin musulunci, yana ga kauyanci ne. To ba dole su wulakanta ku ba, ba dole kafire su tozarta ku ba. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. An je yaki, sai Umar yake yana kuka, yace aka ce ya aka yi kake kuka ranar da Allah ya ba musulmi nasara akan kafirai? Yace wallahi ba ina kuka ne dan Allah ya ba wa kafirai ai musulmi nasara akan kafirai ba, kuka nake nake tunanin waya akai musulmi suka yi nasara akan wannan kafirin suka rinjaye su a yau a wannan zamani. Yace saboda sun rike Allah, saboda sun rike gaskiya, saboda sun bi Allah, sai Allah ya dora su akan kafiran su na wannan zamani, suka fifice su, suka yi galaba akan su. Yace ina jin tsoron an ya'ti yawmun yatakhalla fihi almuslimuna an dinihim. Azo da wata rana, azo wani zamanin da musulmi za su watsar da addinin su, wannan nasarar da ake samu akan su sai ta juya, su kafirin su suna yin nasara akan musulmi. Yace lokacin da musulmi suka bar addini, suka bar gaskiya, su ma kafiran ai an ce da su kafire ne saboda sun bar addini, sun bar gaskiya. To a lokacin wa zai yi nasara idan an zo fada da yaki mai ƙarfi, wanda ya fi ka ƙarfi, wanda ya fi ka wayo, wanda ya fi ka dabara? To shi zai yi galaba a kanka, saboda taimakon da za ka samu na Allah, saboda ka yi riko da addinin Allah babu shi, don baka rike addinin ba, baka yi gaskiya ba, sai Allah ya kyale ka da dabara, ka ku buga su buga. Kashi nan kuna kallo ƙarfi da yaji, muna sallah, muna azumi, muna zakka, muna la ilaha illallah, muna musulunci, amma wanda ba musulmi ba gani yake sai ya murkushe mu, sai ya danne. Wanda ba musulmi ba ya bude baki karara ya faɗa doka ce, kada wanda ya jefa ƙuri'a wa kowane musulmi kowane, da wanda suke son su, da wanda suke goyon bayan su, kar ku zaɓi musulmi, kuma suka yi musu da'a, suka bi su karab kacab. Unguwarku kuna tare da ƙabila, kana kallon su za su yi ƙungiya su tafi su je su jefa wa wani, saboda an ba su doka, an ce musu siyasar ta zama ta addini, kai kuma yanzu kake fada kana cewa ba addini, kar a sa addini, ba addini, ba addini. Su kuma can suna nan suna ta addini, addini, kiristanci, kiristanci, kai kuma har yanzu baka gane ba. To sa zo a hakan da ake tafiya, su zo wata rana su murkushe ka, su danne ka, dan ministoci da wani ambasadoji da waya da ake rabawa, wallahi babu ku, sun ma gama lissafawa, duk an samu satar an san, duk sun kassama kasar gaba daya, da ta kuskure sun hau, da sai dai ku gudun hijira. Da ministocinsu, da ambasadocinsu, da pamsek nasu, da kaza kaza, duk wani guri mai tsoka, mai mulki, a mai samun alheri da arziki da zuciyar kasan, duk sun kassame sun rabe, wani za a ba shi kaza, wani za a ba shi kaza, sun gama komai. Kai kuma kana nan kana yayi baki, ba abin da ka iya sai zage zage. Haka ne mana abin da muka iya kenan, zage zage da sa ido da fitina da rashin haɗa kai. Wani ya iya, wani bai iya ba, wani ya iya, wani bai iya. Wallahi ku farka, kuma musamman matasa, ma an ga wani yanzu ya sake fitowa ya ce ba maganar addini, ko a siyasa ba addini a ciki, sai ku fara zuwa coci ku hana su yin addinin tukuna, kafin ku zo ku gaya musulmi wannan. ni dai samari ku nake ji, wallahi ku nake ji, ni da ku nake magana, ni ban damu da wani mai shekara wani 70 80 waye ba, da matasa ku nake ji, saboda kasar ta ku ce nan da shekaru masu zuwa ku ne, kar ku yadda a barbare ku, a raba ku da tarbiyyar ku. Wani haro ne ya faɗa, ya ce shi fa yana ba su shawara, ya ce gaskiya kiristocin ƙasar nan ya ce mu daina magana addini kullum a cikin siyasar nan, musulunta da mutanen nan mu ɗan ci rabonmu. Kaga ya faɗi gaskiya, ya ce kawai sun gama calculation, in dai za a yi da'awar addini a Najeriya, in dai addini ne za a yi shugabanci a Najeriya, ya ce to ba za mu taɓa ci ba. Wannan fa haka fa mu muna lalace kenan, ya kaga mun farka. Wannan da kansu wal haqu ma shahidat bihi al a'da'u, da kansu suka faɗa. Amma ya lait musulmi wasu suna kwance ba su farka ba. Kuma ku yi hakuri, mu ba mu da abin da muke buri, muke so, kayan mu shine addini. Duk inda muke shi na mu tallata wallahi, da harkar da babu addini a cikinta banzar harka mai amfaninta babu wallahi, me zan nuna wahala ba da ribar addini a ciki mai a ciki. Allah ka ba mu dacewa, samari kuna fahimta na kuwa, da ku nake fa dan kar wani yazo ya samu baki nan gaba, ni da matasa nake kawai, su nake ya rabbi amin. Allah kare mu gaba daya, amin. Akwai a cikin Khaibar din nan kasa, bari mu karisa, ba an kafa musu doka cewa kar su koye komai ba, idan kuma suka koye alƙawarin ya warware, to akwai waɗanda suke alimu bil maski wa ghayyabuhu, sun san inda wannan mask, wannan mazubi na dukiya, sun san ina yake, su suka koye shi. Kuma sun sharɗanta cewa in gari ya bayyana, to faladin matalahum, sun yadda ba su da wani alƙawari. Shikenan kuma aka gane sun koye wannan mask, annabi ya kashe su saboda wannan abinda su suka faɗa, suka ce in dai an kama su to a ɗau mataki, haka yi musu kuma. Amma bai kashe duk mutanen Khaibar ba, wanda suka yi laifin kawai yake bace, ce fa inna min al-ma'lumi anna jami'ahum lam ya'malu bil maski, dukkan su gaba ɗayan su ai ba san da mask din ba sai wasu. Fa hadha naziru az-zimmi wal mu'ahad idha naqab, to wannan shine misalin kafirin alƙawari, kafirin amana da kafirin alƙawari, idan ya warware alƙawari hukuncin za a mai kenan. Walam yumali'ahu alayhi ghayruhu, ba zai hada da wani wanda ba shi ba. To wannan shine abin da Ibn Qayyim Allah ya masa rahama yayi bayani a wannan gaba. Sati mai zuwa insha Allah za mu yi tukin tsaye sauri sauri mu kammale fasalin babin insha Allah. Abin da na faɗa daidai, Allah ya shiba mu lada, wanda na yi kuskure ko tuntuɓar harshe ina neman afuwar Allah. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.